Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal akibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala zalimin wassalatu wassalamu al atamani al akmalani ala al mab'uth rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammad bin Abdullahi al amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi ila ta'ala cikin huwa ce wasa rayon mu ta kuma iso wannan rana ta Juma'a da muke hallara a wannan buku'a al-mubaraka dan jin fassara na ma'anonin ayoyin al-Qur'ani mai girma gargwado abin da ya sawwaka muna karatu cikin wannan littafi na Ruddul Azhani ila ma'ani al-Qur'an na Sheikh Abubakar Muhammad Gumi rahimahullah muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka muna ƙarshen suratul Maida ina ga zamu tashi aya ta 114 ne ko نعم بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ
العالمين. Karatunmu na baya inda siyakin ya tsaya da Allah subhanahu wa ta'ala ya hakaita wato abinda ya wakana tsakanin hawariyawa da kuma annabi Isa alayhi salam na bukatar da suka nuna cewa suna so a saukar musu da wani kabakin abinci daga sama kuma sun ambaci sun yi wannan bukata ne domin su ƙara samun yaqini dangane da sakon da Allah ya aika annabi Isa da shi ma'ana su ƙara imani a bisa wanda suke da shi kuma ya zamanto wasila wanda za su yi wa'azi da shi mu'jizar annabi Isa ta ƙara bayyana waɗanda ba su imani ba ma su imani su kuma su sami karama na cin wannan abinci da ya sauka daga sama to kenan annabi Isa alaihi salam ya gamsu da uzuransu da bai gamsu da uzuransu ba ba zai roƙe su saukar musu ba tare da cewa ba kalubale ne suka masa ba annabawa da waɗanda sun ka gabata mutanen su kan musu kalubale ba wai sun yi imani bane kuma amma sai su roki Allah ta'ala ya saukar da wannan abun wala Allah mutanen za su wa'azta to shi annabi Isa alaihi salam ya gamsu kenan da uzurin da suka ambata qala sai annabi Isa ya ce qala Isa ibn Maryam Allah ya ce sai Isa dan Maryam ya ce Allahumma rabbana ya Allah ubangijinmu wato kaga wannan yana ce addu'a tun ada har zuwa yanzu salon irin cewa ana son gabatar da ismul jalala a jinjina ma Allah subhanahu wa ta'ala a duk lokacin da zaka roke shi babu kuma suna wanda yake mafi girma kaman Allah wanda yake shi alamun ne lizzat to an ce Allahumma rabbana, kaga an kira sunan Allah din, sannan kuma ya jinjina mu ubangiji da sifarsa ta rububiyya. Domin yayin da mutum ya ce rabbana ko rabbi, to ya sallama al'amari ne zuwa ga Allah. In an ce ar-rabbu, wato wanda yake gudanar da al'amuran bayinsa, wanda ya halicce su yake gudanar da al'amuransu baki ɗaya, ma'ana gudanar da al'amura dukkan buƙatu da suke da shi na neman amfani ko tunkuɗewa abin da ba a so, an sallama Allah ɗin shi ne mai yin haka. Duka ya dunƙula a cikin wannan ismin Rabb. To suka ce Annabi Isa ya ce Allahumma rabbana, ya Allah ubangijinmu, anzil alaina ma'ida, domin yana daga cikin sifatar rububiyya ciyar da bayi ba su duk abin da suke da buƙatarsa. Wannan sifa ce ta rububiyya, tunda zai roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar musu da wani abu ne wanda za su ci. To kaga ya yi munasaba a ambaci shi wannan suna na ar-rabbu, kamar yadda Allah ta'ala ya ce wato walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha, sunayen Allah kyawawa ku roƙe shi da su. Kowane suna yana da munasabarsa. A wani waje in za ka roƙi wani abu, to akwai sunayen Ubangiji wanda su ya fi dacewa ka faɗa a wajen. Kowane buƙata tana da munasaba daga cikin sunayen Allah, domin wani abu dangane da sunayen Allah subhanahu wa ta'ala suna da wasu sifofi guda biyu, wato kullu asma'illahi kayfiyya, duk sunayen Allah ba a canja su, daga wajen Allah ake samu ko manzansa. Sannan kuma kullu asma'illahi sifatun min sifati, duk wani suna na Ubangiji yana dauke da ismi ne kuma sannan sifa ce. To yace Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama, Allah ka saukar mana da wannan ma'ida daga sama, ma'ana saukar mana da kafakin abinci. Takunu lana aida, wanda wannan ranar da abin zai sauka, ayyauma nuzuliha, ranar da wannan abincin zai sauko daga sama, ya kasance mana aida, ya zamanto idi. Nu'azzimuhu wa nusharrifuhu, wanda zamu dinga girmama shi. Ya an ce aid shine abin da zai dinga zuwa yana dawowa. Ai min ada yaudu audan wa audatan, abin da yake dawowa shine huwa alladhi yusamma aida, shi wannan abin da yake da sifa na dawowa, kekkewayowa a waje, to shi ake ce da shi al-aid. Misali yanzu kaman yau juma'a aidul asbu'i ne, kowace mako wannan ranar tana kewayowa, muna yin wani buki. Wanne ne wannan bukin? Shine sallar juma'a, kaman yadda sallar karama take kewayowa kowace shekara, haka nan sallar babba take kewayowa kowace shekara. Kaga duka waɗannan al-aid kenan. Domin idan an ce al-aid shine abin da ke kewayowa, kuma idan ya kewayo ana yin wani buki na musamman, shi ake cewa aid. To wannan shine wanda addinin musulunci abin da ya tabbatar, kawai ya tabbatar da idi guda biyu ne, Idul Adha da kuma Idul Fitr a shekara kenan, sai kuma juma'a wanda ita kuma idul asbu'i ne, wato idi ne wanda yake na mako-mako. Zaka ga kowa ya danyi fes-fes a ranar, har ma aka wajabta wa mutane wankan juma'a. Idi kuma idan ta zo ta idul fitr, ita ma ana sabunta sabon kaya, ana sunnanta sabunta sabon kaya. Idul adha ita kuma ana bikin yanyanan nama, yanke-yanke da bikin yanyanan nama. To in banda waɗannan, musulunci bai san wani idi ba. A ayat sun zamanto a ayatul jahiliya ne, kamar yadda ya tabbata cikin hadithin Bukhari da ya rawaito daga Anas dan Malik yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam almadina wa hum yawmani yal'abani fihima. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya lokacin da yazo Madina yana yasa tadda su suna da wasu ranaku guda biyu wanda suke yin biki a cikin su. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce musu qad abdalakum Allahu bihima khairan minhuma Eidal Fitr wa Eidal Adha. Sai annabi ya ce ai haqiqa qad abdalakum Allahu Allah qad abdalakum Allahu bihima khairan minhuma. Allah ya musanya muku wasu kwanaki guda biyu da su ne alkhairi ba waɗancan guda biyun naku ba. Shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ne Eidu na alfitr da kuma Eidul Adha. To kaga wannan lafazin da annabi ya faɗa qad abdalakumullahu bihima, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah cikin Ihtida'us Siratal Mustaqim yayi bayani mai gamsarwa a kai, ce duka lokacin da aka ce albadal to baya taba zamantowa kuma da albadal wa mubaddal su zamanto waje guda. Yanzu misali idan aka ce wannan an musanya shi da wannan za su zauna waje guda duka? Ɗaya yana replacing ɗaya ne. Duk abin da aka ce wannan an musanya shi da wannan to ɗayan yana replacing an kauda wancan wannan shine yanzu a gurbinsa. Wannan shine abin da lafazin annabin ya nuna sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ashe kenan dukkan ayat a ayatul jahiliya musulunci bai san da su ba sai waɗannan. Don haka ga yanzu kamar irin su Eidul Istiklal, Eidul Demokratiya wanda ake yi, ko Eidul Istiklal Independence Day, ko misali Eidul Wilada abin nan birthday, ko duk irin wannan shirgin da ake ta yi wallahi jahiliya ce. Ko misali hatta sai kaga wani lokaci wai malami idan ya rasu ma sai kaga wai idan shekarar da ya rasu ta zo kuma sai ga ana ta shayarun din hotonsa, a Allah ya ji kan malam yau shekarar sa kaza kenan da rasuwa, ko Allah ya ji kan shekwa ne yau shekarar sa kaza. Wannan shi ma jahiliya ce, domin yana daga cikin ayat din ai an kewayowa irin wannan din ne yake ginuwa a hankali wata ran sai kuma yan baya su bauta wannan hamshakin malamin dan sun ga iyayensu kowace shekara sai sun celebrating din dawowarsa. To waɗannan duka musulunci bai san da su ba. Me yi watsi da kowane idi, idin musulunci shi kadai ne Eidul Adha da Eidul Fitr, sai kuma Eidul Asbu'i shine Aljumu'a. To nan annabi Isa alaihi salam yace ya Allah ka sanya mana ran da wannan abun zai sauka, takunu lana ida, da zai zamanto mana ranar idi, nu'azzimuhu wa nusharrifuhu, wanda zamu girmama shi. Li'awwalina, ga mu wanda suke yan farko, badalun na millana bi adatil jar, shi yasa aka ce li'awwalina wa akhirina, da kuma wanda za su zo a baya, ai mimman ya'ti ba'dana, wanda za su zo baya mu su ma su rike shi a matsayin idi. Wa ayatan minka, kuma ya Allah ka sanya wannan din ya zamanto aya ce daga gare ka, ala qudratika wa nubuwati, da zai nuna ikonka kuma ya tabbatar da annabtata. Warzuquna, Allah ka arzuta mu iyaha da wannan abin da muka roka. Wa anta khairur raziqin, kuma lalle kai Allah subhanahu wa ta'ala kai ne mafificin wanda yake mai arzutawa. Nan da aka da annabi Isa alaihi salam cikin lafazin yace takunu lana ida, bane yace yawmun nuzuliha, ran da za ta sauka. To waɗansu malamai kaman Ahmad al-Ansari rahimahullah ya ambaci cewa, da kuma ma waɗansu malaman daban malaman tafsiri sun ambaci cewa wannan ranar da ta sauka musu shine ranar me, ranar wato ranar Ladi. Shi yasa ka su waɗanda suke masu da'awan bin annabi Isa alaihi salam sai suka rike wannan ranar Ladi ita ce wato ranar Eid. To amma wallahu ta'ala a'lam, in har ya zamanto nan da annabi Isa alaihi salam ya ce takunu lana aida, kuma sai Allah ya zabi ranar Ladi ya saukar musu, to kenan ya shar'anta musu wannan idin, haka ne ko ba haka ba? Baba na ansa ba, haka ne. Kenan in har annabi Isa ya roƙa cewa a saukar mana, kuma ana nufin ran da aka saukar shi ne za mu riƙa idi, kuma aka saukar musu a ranar Ladi, kenan Allah ya shar'anta musu ranar Ladi ya zamanto idi. To kuma wata mulahaza da za a duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin hadisi wanda ya inganta Imam al-Bukhari ya kawo daga Abu Hurairah ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa nahnu al-akhiruna as-sabiquna yawmal qiyama mu ne waɗanda aka riga mu amma mu ne yan farko a ranar al-qiyama a zuwan al'umma mu ne a ƙarshe amma waɗanda za a fara kulawa da su a ranar al-qiyama a fara musu hisabi al'umma annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam kuma su ne wanda suka fi daraja annabi ya ce baida annahum utul kitaba min qablina duk da cewa an ba su littafi gabanin mu amma mu ne zamu kasance na farko yace thumma hadha yawmuhum alladhi farida alaihim wannan ita ce ranar da aka fallanta musu fahtalafu fihi sai suka saba mata wace rana annabi yake ishara akai yana nufi ranar juma'a ran juma'a aka fallanta musu aka shar'anta musu ruka'a matsayin idin su na asbu'i amma fahtalafu fihi sai suka saba a cikin ta sai suka riki yaushe sai suka riki ladi yahudawa da suka rigaye su kuma sai suka riki me suka riki asabat wa wata riwaya annabi yana cewa Allah ya kauda waɗanda suka zo a gabanin mu yahudu suka riki asabat nasara suka riki ladi mu kuma nan annabi ya ce fahadana Allah sai Allah ya shiryar da mu zuwa ga juma'a kaga a jerin kaman yadda su suka riga mu zuwa at-taura farko tukunna linjila ta biyo baya tukunna qur'ani a ƙarshe to haka nan sai suka bace sai suka rike asabat ga masu at-taura suka bace masu linjila da suka biyo bayan sai suka rike wadda take bayan su ita ce yaushe lahadi mu kuma sai Allah ya shiryar da mu ga juma'a duk da cewa wato ita juma'a ita ce farko to kaga nan shine annabi sallallahu alaihi wasallam tun a duniya ma yace nahnu sabiquna al-awwaluna yawmal qiyama a ranar al-qiyama mu ne waɗanda aka riga amma mu ne na farko kaman yadda a nan duniya su suka riga mu zuwa waɗannan suka dau asabat bisa baudewa waɗannan suka dau ladi bisa baudewa mu da muka zo a ƙarshe sai Allah ya nusar da mu a farkon sai muka riki juma'a shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa nasu fihi lana tabahun al-yahud ghadan wan nasara ba'da ghadin don haka mutane za su bi mu ne a ranar al-qiyama kamar yadda suka bi mu a nan duniya yace yau juma'a gobe yahudawa jibi nasara to kaga kenan idan har ya zamanto kamar yadda waɗancan wasu malaman tafsiri suka ishara cewa ranar ladi ne Annabi Isa aka saukar musu da wannan kabakin kenan in ranar ladi ne Allah ya amince musu da haka kuma Annabi Isa ne ya roka musu ba su suka zaba ba alhali ladi kuma zabin su ne ba annabin su ne ya zaba musu ba bisa ga abin da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama suka yi ishara zuwa gare shi Allah ya sa an fahimci abin da nake nufi Allah ya dace da mu to Allah ta'ala ya ce qala Allahu inni munazziluha alaikum sai Allah ta'ala ya ce mustajiban lahu yana amsa wa annabi Isa alaihi salam yace inni munazziluha a wata qira'a munziluha alaikum ni mai saukar da ita ne akan ku zan saukar muku ita kabakin da aka roka din zan saukar da abinci zai zo daga sama amma sai Allah ya kashe ni kuma duk lokacin da mutane suka buƙaci wani abu ta hannun annabin su kuma Allah ya amsa to duk wanda ya baude kuma Allah bai masa riko mai sauki faman yakfur ba'du minkum duk wanda ya kafirce ai ba'da nuzuliha bayan da aka saukar da abincin ya kafirce daga cikin ku Allah ya ce fa inni u'adhibuhu azaban lalle fa ni zan azabtar da shi wata azaba la u'adhibuhu ahadan min al'alamin wanda ban yi irin wannan azabar ga wani cikin talikai ba za a masa wata azaba special ai alimi zamanihim ana nufi a al'ummar da ke zamanin su ba a taba samu wanda aka masa irin wannan azabar ba abil alamin mutlaqan wasu malamai suka ce a'a ana nufi ba za a samu ma a cikin talikai gaba ɗaya ne wanda aka masa irin wannan azaba ba فإنهم مسخوا قردة وخنازير domin sune aka shafe suka zamanto burai suka zamanto aladu sannan aka halaka su daga baya walam yu'azzab bimithli zalika ghayruhum kuma ba azabtar da wadansu da irin wannan azaba ba in ba su ba wa qala abdullahi ibn umar abdullahi dan umar yake fada kamar yadda tabari ya kawo cikin hadisi a cikin tafsirin sa inna shaddan nasi azaban yawmal qiyamati almunafiqun waɗanda suka fi tsananin azaba a ranar alkiyama su ne munafikai wa man kafara min ashabil ma'idati wa ali fir'aun da waɗanda suka kafirce daga cikin ashabul ma'ida su ne waɗannan jama'ar kenan na zamanin annabi isa an saukar kuma suka kafirce to ba wanda zai kai su azaba a ranar alkiyama wa ali fir'aun da kuma mutanen fir'auna ai munafikai Allah ya ce innal munafiqina fi dharkil asfali minan nar ai su suna cikin wato idan domin ita wuta da rakat ne ramuka ne kasa bayan kasa kamar yadda aljanna ita kuma take aliyat wata ne bisa wata wacce take mafi daukaka a'lal jinan ita ce alfirdaus wanda ita abin nan rufunta al'arshin mai rahama ne Allah ka samu a cikin ta to kaga munafikai Allah ta'ala ya ambata ya ce suna cikin rami mafi kaskanta mafi kasa sai kuma na aka ce ashabil ma'ida wannan aya za ta ishara cewa domin Allah ya ce fa inni u'adhibuhum azaban fa inni u'adhibuhu azaban la u'adhibuhu ahadan min al-alamin to kaga wannan ya iya daukan wannan ma'ana kamar yadda Abdullahi ibn Umar ya ambata haka na ali fir'aun su ma Allah madaukaki ya ambata ya ce wa yawmal qiyamati ya ce an-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya yawmal qiyamati adkhilu ala fir'aun أشد العذاب عذاب ما في سنني تو كاجي تند اكو ابو نان اداه تفضيل معنا باب وتا عذابر كينا وند تكاي wannan ita ce mafi tsanani shi yasa a wani waje Allah ta'ala ya ambata ya ce wa awradahum an-nar al-wirdul mawrud fa nazalat al-mala'ikatu biha min as-sama'i ya sab'atu urghufa sai mala'iku suka sauko da wannan kafakin daga sama a bisa wannan akwai gurasa guda bakwai wasa aba'atu ahwatin akwai kifi gasashe guda bakwai fa akalu minha suka ci daga wannan hatta shab'u hasai da suka koshi qala ibn abbas ibn abdullahi dan abbas ya ambata shi ma dai malaman tafsiri sun kawo wannan athar din daga abdullahi dan abbas kaman tabari da ibn kafir wa fi hadithin yazo cikin wani hadisi an salatil أنزلت المائدة من السماء خبزا ولحما أن سوقت وأنن كبكين دغ سما غراسا ني دكوما ناما فأمروا ألا يخونوا سي أكا أمرتشي سو كدا فوني هائنشي ولا يدخروا لغدين كركو وكومي أجي سبو دغوبي كاسم بو أبن ديكي دام متاني كمان هداما والله hadama ita ce wato matsala ce a cikin al'umma hadama daga wani dan video clip wani ya turo min yau na Dr. Muhammad Suleiman limamin Sultan Bello ma wasu ma wata kila sun gani yake bada labarin a lokacin sai yace abin jiye-jiye ya faru misale guda biyu ya kawo sai kawo wannan wanda yace jiye-jiye ya faru kuma a nan masallacin Sultan Bello yace shinkafa ce aka kawo da aka kawo shinkafa sai aka ce a raba aka bashi wani sashi aka ce a raba ba na batun shinkafa ba darasi yace da suke yi ya bayan ya fadin da shinkafan sannan sai ya fadin na darasi yace darasi ne yace darasi da suke yi da dalibai kage dai dalibai yace su ne wanda za a ce tatattu ko a cikin al'umma wanda suka yadda suka zo neman ilimi suke imtifali sai yayi musu tambayoyi duk wanda idan ya tambaya sai ya dauki Qur'ani sai ya bayar kofin Qur'ani ya ajiye sai ya dauka ya bayar sai daga gabaɗaya ma daga baya sai ya rarraba musu sai kuma ya ajiye waɗansu kofi sun kai kaman 30 sai yake ce musu idan mun gama darasi zan yi muku tambayoyi in na muku tambayoyi ya ce akwai jarabawa kai da zan muku yace zan muku jarabawa sai an bata musu haka yace in suka ci jarabawan yace akwai kyauta da zai su ba san wace jarabawa zai musu ba sai da aka kammala karatun suna jira ai jarabawa sai yace to waɗannan qur'anan da suka rage ga su ba su wuce 30 ba a zo a raba a zo a dauka kai yace a zo a dauka yace abin sai bashi mamaki sai ga an rufa wawa wani ya ɗebi guda uku wani ya ɗebi guda biyu wani kuma bashi yace ba san wannan ita ce jarabawar da yake son musu ba a aikace yace shi kudirinsa a lokacin yana nufin cewa wala allatin da su dalibai ne za su hankalta su nutsu a samu mutum ɗaya daga cikinsu sai ya ɗauka ya rarraba musu kada ya so shi kuma sai ya duba a masallacin ya ga su waye ba su samu ba shi kuma sai ya je ya sake samuwa ya ba mu waɗanda ba su samu ba yace sai ga an yi wawa yace to yanzu wanda ya wawar qur'ani ya ɗebi guda biyu wai usruna ala anfusin walau kana bihim khasasa shi da yake ɗalibi bai tuna wannan ba ya rufa wawa a qur'ani ya ɗebi guda uku ya aje to kana ga in san kudin al'umma ya zai yi jarabawa da ya musu kenan Allah ka gyara mana ɗabi'un mu ya Allah hadama ita ce abin da take damun mutane in an ce a ɗiba to baka tunanin kai kana da shi yanzu misali da za a ce ga shinkafa kowa ya zo a bashi kwano bibbiyu ga kwano bibbiyu an aje a zo a ɗauka to kai da kake da buhu a jingina a gida ba mamaki sai ga wani ya zo ya ɗauka kwano biyu ba zai tunanin cewa ga talakawa nan masu yawa wanda ba su da shi ba nama ne wata ran wani ya kawo shekarun baya da jumawa ya mara su Allah ya ji kansa lokacin ba a cika yanka saniya ba ma ya yanka bijimi mai kyau ya ɗebi nama yalwataccen nama ya sassaka a cikin leda ya zo inda muke kawai da mota sai ya tsaya sai ya ɗebi ledodi da dama ina tsamman za su kai goma ko sama da haka sai ya zo sai ya ajiye mana mu biyu muna zo sai ya ce ustaz ga waɗannan in masu abin nan a ɗararra ba wa mutane sai muka ce to masha Allah shi wanda muke tare da shi magidanci ne sai ya ɗau guda ɗaya ni kuma lokacin ban da aure ma so ko kulawa ban yi ba ne na ce ni ban da bukata so sai aka bar guda tara cikin ikon Allah wani bawan Allah shi da ya zo shi da aka masa ta yi sai ya ɗau ɗaya da ya ɗau ɗaya sai haka ya sake dubawa sai ya ƙara ɗiban guda biyu sai na masa mance bawan Allah ya ka dauki abin nan sai ya ce ai ya ta mallam ai dama wani dan kafu zuru ne na yanka kaji yayi yanka in na kai wannan din aka hada za dan wadatu to hada mai ita ce matsalan al'umma eh mutum duk lokacin da kake ga baka wadatu ba to ba za ka wadatu ba amma lokacin da kake ga ka wadatu to insha Allah za Allah zai sama wadata in kana da kadan nuna ka wadata kai fifita wanda bashi da shi a kanka to sai kaga Allah ya sa albarka a naka amma lokacin da kake nuna hadama to ba za ka wadatu ba to wannan hadisi yana nuna cewa an saukar musu da wannan kabakin ne gurasa ne da kuma nama amma sai aka masa umarni Allah ya khunu kada kowa ya ha'inci kada ya hada leda biyu wala yadkhiru ligadin kada ma ya ajiye saboda gobe ya ci na ranar kawai ya bar wani ya zo tsakanin wadda kan sai suka yi haƙi aka ɗebi da yawa sama da bukata kuma aka je aka ajiye fa musu ko kiradatan wa khanazir don haka sai aka shafe suka zamanto birai suka zamanto alade fa ashu talafata ayyamin thumma huliku suka rayu kwana uku sai kuma aka halakar da su dama ya Allah ya yi kashedi fa inni u'adhibuhu azaban la u'adhibuhu ahadan min al'alamin Allah ya ba mu ikoncin jarabawa Allah ya ce
wa id qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nasi takiduni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa إن كنت قلته فقد ألمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم.
Allah ta'ala ya ce wa idh qala Allah ka tuna yayin da Allah ta'ala ya ce da Isa ga annabi Isa fil qiyamati a ranar alqiyama tawbiqan li qaumihi domin wato zargi ga mutanansa wal mashhadu amama an-nazir ka annahu yarahu ga wajen gaba ga mai gani tamkar kana gani ne da ido haka za a siffanta maka Allah zai ce ma annabi Isa alaihi salam ya Isa ibn Maryam ya kai Isa dan Maryam kaga Allah ya kira shi da nasabarsa ya Isa dan Maryam a anta qulta lin nas kaga ko daga nan aka tsaya wanda suka ce Isa dan Allah ne wai kaga Allah ya karanta su da kafsa yace ya kai Isa dan Maryam kaga point na farko kenan a anta qulta lin nasi takhuduni wa ummi ilahaini min dunillah shin kai ne kace ma mutane ku rike ni ne da gyatuma ta ababen bauta biyu abar Allah kaga point nabi yanzu an jefa ma annabi Isa alaihi salam tuhuma amma ba shi yake tuhuma ba ana tuhuman mutanen sa ne waya ta wannan a tsakuwa ne dan ayata ji tsoro ala sai annabi Isa ya ambata yace wa kad urida a lokacin ya razana ya furgita wanda Allah ya jefa masa irin wannan tambaya ai dole ka razana kai kace kaza babbar magana fa abinda Allah ta'ala ya fi kyamata wanda ya fi tsawatarwa a jefa a ce kai ne ka fada dole mutum ya razana duk matsayinsa kuwa sai ce subhanak subhanak kaga tasbihi ko tsarkakewa Allah daga dukkan abin da bai dace masa ba she saka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kalimatani khafifatani faqilatani ala almizani ay khafifatani ala allisani faqilatani ala almizan habibatani ila arrahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kalmomi guda biyu wadanda suke masu sauki ne akan harcewa fade su masu nauyi ne akan mizani saboda ladan su kuma ubangiji yana kaunar kalmomi guda biyun nan shine subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim hadisi ne Imam Bukhari rufa littafin sa kage tsarkakewa Allah ne wannan tasbihi Allah ta'ala manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna babu kalmomin da Allah ta'ala yake so kaman tasbihi she saka hatta mala'iku abinda Allah ya siffanta su da ibada yace yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturu tasbihi suke subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi kage tasbihi Allah yake kawowa tasbihi subhanallah subhanallah waje da yawa idan Allah zai jingina bauta ga jimadat ma da waɗanda suke mala'iku al-muqarrabun sai a ce tasbihi 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 subhanallah 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 kalma ce a bar kauna wajen Allah don haka dan tsarkake wa ubangiji ne daga dukkan abin da bai dace ga Allah ba a tsarkake shi min kullin naqais in ka jiwa abu aifayya na ƙasa ce wallahi na ƙasa ce ga Allah ka jingina masa aifayya to kai tanqisin ubangiji Subhanak. Annabi Isa yace tsarkiya tabbata gare ka ya Allah. Tanzihan laka amma la yaliqu bika min sharikin wa ghairihi. Tsarkakewa gare ka ya Allah gaban dukkan abin da bai dace a jingina maka mana abokin tarayya ko kowane abu ko sahiba ko abin da ya kama da haka. Bayan da ya tsarkake ubangijinsa sai kuma ya mika uzuri yace ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqi. Baya kasancewa ai baya dacewa a gare ni an aqula ma laysa bi hakkin abinda ban isa fada ba. Ku duba wannan ladabi a wajen Annabi Isa alayhi salam, yanzu matsayinsa ya tabbatar a gaban Ubangiji. Dan haka duk lokacin da bawa ya jingina ma Allah haifayya ko ya jingina masa abokin tarayya, to yanzu yayi zarqafiya ne ya wuce matsayinsa. Shi bai isa ya fada hakan ba, Allah ya hana, me yasa ya fada? To don haka Annabi Isa sai ya dawo da kansa matsayinsa na ubudiyya, yace ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqi. Bai ce lam aqul hadha alqawla ba, bai ce ban faɗi wannan magana ba, ba haka yake, bai ce ban faɗi haka ba. Kuma in yace ban faɗi hakan ba, an sa ya bayar. To amma saboda ladabi a wajen annabawa sai yace ma yakunu li, ai baya taɓa kasancewa ni a gare ni a matsayina an aqula na faɗi ma laysa li bihaqqin, abinda ba ni da cancanta. Menene abinda yake da cancanta kenan ya faɗa? Abinda Allah ya yarda faɗa. Kaga nan wajen ana nuna mana duk wani abin da kasan shari'a ba ta halatta faɗansa ba, kar ka furta shi. Sai abinda kake da ahaqiyya wajen faɗa. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Kaga nan an sake buga point na uku kenan. Hujja ta uku a kayan waɗanda suke wannan da'awa. Khabaru laysa wali inna litabiyin. Sai yace in kuntu qultuhu faqad alimta. Nan ne kuma ya bada uzuri domin ya ƙara jaddada bara'arsa daga wannan batu, kuma ya tabbatar da rububiyya ga Allah shine masanin komai. In kuntu qultuhu, in hanna faɗa ma a ƙaddare, faqad alimta, ai kai ka haƙiƙa tabbas ka sani ya Allah. In har na faɗa, tabbas Allah ka sani. Kaga ba ladabi ba cewa ce ya Allah ai ka san ban faɗa ba, ba haka yace ba. Saboda ladabi ka san ita magana ma tana da ladabinta. Abu sako ɗaya ne zaka isar, amma wannan sai ka isar da shi da ta wannan kusurwa sai ba ta negative ma'ana, ta wannan sai ka faɗe shi ta wannan kusurwa sai ba ta positive ma'ana. Naka magana ma tana da ladabinta. In kuntu qultuhu faqad alimta, in hanna faɗa ya Allah ai hakika ka sani. Ta'alamu ma fi nafsi, ya Allah ka san abin da ke cikin zuciyata. Wala a'lamu ma fi nafsik, amma kai ban san me ke cikin ranka ba. An-nafs nan da malam yace ai ma tukhfihi fi nafsika min ma'lumatika wa ghayriha, gyara magana akai. Asalin abin da malam rubuta ma tukhfihi min ma'lumatika, wato kenan kaman ya kore an-nafs. To kaga wannan kaman an yi intima'i ilal mu'tazila kenan. Aqida na mu'tazila sunan suke faɗan irin haka. Shi ya saka shi wannan albami, Allah ya saka masa da alheri, yayi kokari abubuwan da ya ga sun dan abin nan sun dan taba tauhidi ya gaggyara su da lafazin, sai ya sa su a bracket dan ka san ba asan lafazin malam din bane, amma kuma ya gyara batun domin isbatun nafsi lillahi. An-nafsu thabitatun lillahi ta'ala. Kuma abin da malamai suka faɗa kamar Sheikhul Uthaymeen ko Fawzan Fawzan cikin sharhohin da suka yi na lam'atul i'tiqad da malaman abin nan tauhidi duka suka ambata, suna ambata an-nafs ba sifa ce min sifatin Allah ba. Shi an-nafsu wato zati, mun gane ko? Misali kaman kace nafsu shay'i ko kace zatu shay'i, duk ma'ana ɗaya ne a larabci. Nafsu shay'i ko kace zatu shay'i, duk ma'ana ɗaya ne. To don haka da Allah ta'ala ya ce wala a'lamu ma fi nafsi, Annabi Isa yake faɗa kamar yadda Allah ya akaita, ma'ana aini ban san menene ke cikin ranka ba ya Allah. Allah subhanahu wataala cikin suratul an'am ya tabbatar da sifa ta an-nafs kamar yadda a ayoyi da yawa ya ambata. Misali yace wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaykum kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahma. Kaga ya ithbatin wannan an-nafs kamar yadda a wannan aya ma ta zo. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbata a cikin hadisi wan annabi sallallahu alaihi wasallama a Bukhari da Muslim yana cewa yaqulu Allahu Allah madaukaki yana cewa ana inda a wani waje ana inda zanni abdi bi dan yace ana ma'a abdi hina yadhkuruni ne ina tare da bawana a lokacin da ya ambace ni fa in zakarani fi nafsihi in ya ambace ni a cikin ransa zakartuhu fi nafsi sai ambace shi a cikin raina wa in zakarani fi mala'in in ya ambace ni cikin taron jama'a zakartuhu fi mala'in khairun minhum ne kuma zan ambace shi a cikin taron jama'ar da suka fi nasa alkhair cikin mala'iku kenan mun gane ko Allah ya ce zakartuhu fi nafsi kada ka tsammata cewa idan an ce nafs aka jingina shi ga makhluki aka ce nafs Allah ya jingina ma kansa abu daya ne kullun qa'ida idan har aka samu wadansu ibarori guda biyu suka zo ma'ana in aka samu ibarori da suka zo ga Allah an jingina ga Allah kuma an jingina su ga makhluki to kada ka taba kawowa tashbihi a tsakanin su babu tashabbuhi laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir wannan aya ta zama maka qa'ida laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir su a mu'tazila da suke kore ma Allah subhanahu wataala wadansu sifat sai su awwala su jama'a ba mu'tazila ba dukkan wanda suke al-mu'attila ashabu ta'dil da suke kore ma Allah babu sifat saboda wai kada su yi tashbih tashabbuhinsa da makhluqai to wannan ayin ita ce raddi akan su Allah ya ce laysa kamithlihi shay'un ba abin da yake kama da Allah laysa kamithlihi shay'un kage ka shi nakira kowane abu ko menene bai taba zama iri ɗaya da na Allah ba nan Allah subhanahu wataala ya kore maka kansa tashbihi da makhluki kenan ko to sai tabbatar masa kuma sifa sai ya ce wa huwa as-sami'u al-basir kuma shi mai ji ne kuma mai gani ne makhluki yana da ji yana da gani haka ne kaga kenan ayan nan ita ce umda ta kore ma Allah tashbihi da makhluki kuma sannan ta tabbatar masa da sifa irin wadda zaka iya samunta a makhluki amma ba irin ta Allah bane wannan shine don aka ga ana wajen bata tsakanin wato bata cikin ashabu ta'til ba sa kuma a cikin al-mushabbiha al-mu'attila wal-mushabbiha wannan aya duk ta kore su ka'ida ce da mutun zai rike idan aka ce al-maliku Allah ne al-maliku maliki yawmiddin ai maliku kenan wa kana wara'ahum malikun to mulkin sa irin ɗayan da na Allah ba irin ɗaya bane to haka lamarin duk yake kasancewa wa kana bil mu'minina rahima kuma sai siffanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce bil mu'minina ra'ufur rahim rahimi miya ko rahama ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga mu'minai wanda suka imani da shi ɗaya ne da rahamar da Allah yake wa mu'minai ba ɗaya bace don haka idan kaga irin wannan sifat an ambace su kada ka kuskura ka ce zaka halarto da sifatun makhluki da Allah ta'ala ce bal yadahu mabsuutatan ma mana aka an tasjuda lima khalaqatu bi yadayya kaga Allah ya maka kansa ithbatin al yadan irin makhluki ne ha sha lahu ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira to kar mu ce yake zuciyar sana don haka nan ta'alau ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsika ai ma tukhfihi fi nafsika abinda ka boye cikin ranka min ma'lumatika na ilmin mukanka wa gairi hada dukkan komai ma ni ban sani ba ya Allah innaka anta allamul ghuyub lalle kai ya Allah kai ne wanda yake masanin boye nan wajen ku duba annabi Isa alaihi salam sai ya kore ma kansa wannan magana ta karambani shi fa bai yi ta ba
annabin Allah ne yana cikin ulul azmi minar rusuli manya manyan manzanni waɗanda suke da ƙarfin azama wajen yi da sakon Allah da tsayawa tsayin daka akan abin da Allah ya faɗa amma ya kore makansa ya kore makansa wannan karambanin da yace ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin menene ma laysa lahu bihaqqin din ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah kurke ne ni da gatuma ta mu zan abin bauta abar Allah ni ma abin bauta ne yace banni da iko banni da haƙƙi na faɗa haka ban isa ba ya Allah ban isa na faɗi wannan maganar ba dan ban da haƙƙi akai to wani ne kuma yake da haƙƙi shi yace shi abin bauta ne ko kace wani abin bauta kai karambani kai shishigi an sanya mu Allah shariki idan mutun ya faɗa kan ilimi ne sai a ce ya kafirta in bai faɗa kan ilimi ba sai a nusar da shi in kuma ya doge a kai sai a ce to kai ma hukuncin kaula sanya hauka Allah subhanahu wataala ya faɗa dangane da manzanni ma kana li bashari an yu'tihi Allahu alkitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqulu lin nas kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniina bima kuntum tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun baya taba kasancewa ga wani mutum inji Allah subhanahu wataala da Allah madaukaki zai bashi ilimi balle ya bashi annabta kana kuma thumma yaqulu lin nas sannan wai yace wa mutane kunu ibadan li ku zamanto masu bauta mun ne Allah kamar da wadan zindikai mulhidai suke fada to bawan Allah ba zai fada haka manji Allah Allah ya kore ashe duk wanda ya fada haka koda yana da tarin ilimi to bai aiki da ilimin sa ba domin Allah ya ce ma kana bashirin an yu'tihi Allahu alkitaba wal hukma wan nubuwata kaga annabci ke shi ma bai isa fada ba to shi yasa annabi Isa alaihi salam anan yace ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya saka shi ma yayi kashedi ga al'umma sadan kada su aikata irin abinda al'umman annabi Isa suka aikata bayan baina annabi ya ce la tataruni kama ataratin nasara ibn maryama innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasulu kar ku yadda ku kamba mani itra shine kamba mutum sama da matsayin sa itra kala kala ne akwai wanda za a kamba mutum ya kai wani matsayi na wala'a alhali bai kai ba akwai wanda za a kan wannan shi makruhi ne akwai wanda za a kamba mutum ya kai matsayi na ilahiyya wannan shi haramun ne gata'an to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku kamba mani ba wanda yake annabi daraja to kar ku daga shi ku ce shi yanzu Allah ne abin bauta lafazin gaba shi ya fa'inantar da haka zai ce kama adaratin nasara ibn maryama kamar yadda nasara suka kamba ma isa dan maryam suka ce shi Allah ne ai abin da suka faɗa ke sai ya ce innama ana abdun kusani ni fa bawa ne in za ku faɗi matsayina ku ce abdullahi wa rasuluhu bawan Allah ne kuma manzon sa abin da za ku faɗa ke abdullahi wa rasuluhu to kai yaushe zaka ki ma ka kasance bawan Allah alhali bautan nan a ce kira ka bawan Allah girmamawa ne Allah ya girmama manzon sa da wannan kalami duk inda ya ambaci saukar da alqur'ani ko ya ambaci wani abu na mu'jiza da manzon Allah yake banta da shi sai kaga Allah ta'ala bawa ya kira shi alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba alkitaba da yazo nan mu'arafa me ake nufi alqur'ani alqur'ani ake nufi akwai wanda aka sauka masa qur'ani in banda annabi ko wanda yake da wannan matsayin sai shi manzon Allah an saukar masa sauran littafa amma ba su kai alqur'ani ba to sai Allah ya ce alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja akwai wanda aka isra'i da shi ba wanda aka wannan isra'i da shi ko da annabi Musa alaihi salam da Allah ya bashi sako a nan duniya ya bashi annabi kuma da Allah zai bashi sakon sai ya kira shi sama Allah ya yi magana da annabi Musa wa kallama Allahu Musa taklima manzon Allah ma Allah ya magana da shi shi kuma ba a doran kasa ba a saman bakwai inda malaika Jibril ma ya tsaya aka ce annabin yayi gaba ba wani makhluki da ya taba zuwa to kage nan sai Allah ta'ala da zai ambaci wannan babbar mu'jiza da aka yi wa annabi nan ma da sunan abdu ya kira an bashi matsayin da babu wanda yake da shi bai ma ce rasul ba abdun nan ma ya kira subhanallazi asra bi abdihi to haka zaka ga waɗannan wajaje nan haka wannan ubudiyya din matsayi ne babba ka zamanto Allah ayi idafarka ila ismil jalal a ce abdullah kuma Allah yadda ya amshe ka a matsayin abdullah ai ka rabauta Allah ya samu a cikin bayinsa ci gaba lokaci yayi ko to annabi isa alaihi salam ya ce ma qultu lahum illa ma amartani ya Allah ni fa ban gaya musu komai ba face abinda ka mun umarni ma qultu kaga ma dinnan korewa ne ni fa ban gaya musu ba illa yayi isbati duk wani abu da za a jingina gare ni za su jingina ban fada ba face dai abinda na fada wanda ka mun umarni saboda su an aike su ne su isar da sako ma qultu lahum ni fa ban fadi komai da za su jingina min gare su ba illa ma amartani bi sai dai abinda ka mun umarni da shi kawai shine na fada wa huwa an i'budu Allaha rabbi wa rabbakum ku bauta ma Allah ubangiji na kuma ubangijinku kuma ko a cikin bible ne yanzu malaman comparative religion sun tabbatar da ayoyin bible waɗanda suka zo da wannan lafazin da annabi Isa ya faɗa kamar yadda Qur'ani haka ya faɗa har a yanzu Allah bai ba su ikon goge shi ba abinda annabi Isa ya faɗa kenan kalmarsa ma ta farko a duniya kenan da ana mamaki ya ta masa ta yi ishara a kan ai masa magana ya kaifa nukallimu man kana fil majlis ya zaki ce mai magana da nan jinjira yanzu zaka aike shi ki ce masa magana qala ai ba shi yace qalan ba ko ba haka ba Allah ne ya faɗa yake haka ita abin da Isa ya faɗa shi Isa abin da yace inni abdullahi abin da ya faɗa ke inni abdullahi ni bawan Allah ne kuma a ƙarshen lafazinsa sai yace abin nan rabbi wa rabbakum fa'budu hadha siratun mustaqim ubangiji na kuma ubangijinku ku bauta masa to shine anan ma yace abinda na gaya musu kenan ani ibudullaha rabbi wa rabbakum ku bauta ma Allah ubangiji na kuma ubangijinku wa kuntu alaihim shahida kuma ni na zan mai shaida akan sun bi ka akan haka ma dumtu fihim matsawar ina cikin su lokacin da nake cikin su ay raqiban amna'uhum mimma yaqulun ina mai kula da su raqib mai lura da su kuma ina hanan su akan abin da duk za su faɗa wanda ba daidai ba ma dumtu fihim matsawar ina cikin su lokacin da nake cikin su falamma tawaffaitani lokacin da ka mun tawaffa ismu tawaffa ba yana nufin mutuwa bane anan din wato akwai at-tawaffa da Allah subhanahu wata'ala yayi ma annabi Isa alaihi salam lokacin da zai daga sama annabi Isa yana nan da ransa kamar yadda hadisin Bukhari ya tabbatar kuma zai zo qurbas sa'a kusa da tashin alkiyama zai sauko shi zai kashe dujal ma Allah ya mana tsayar da dujal tabbatacce ne don haka rayuwar da zai yi a sama Allah ta'ala ya sanya shi a yanayin da Allah shine yafi sani Allah shi ya halicci gravity shi ya halicci oxygen shi ya halicci duk abin da ka sani shi ya halicci dukkan gaseous substances nan da ake samu a cikin sama wanda ba za ka iya rayuwa da su ba kuma ubangijin shi ya preserving ya adana shi a can sama din kamar yadda manzon Allah as-sadiqul masduq ya bada labari don haka nan falam wa tawaffaitani ba za ka ganka mai ka ce Allah ta'ala ya kashe annabi Isa ba domin tawaffa hatta a cikin alkur'ani ta zo ta da a cikin aya guda ta zo da ma'ana guda biyu ta zo da ma'anar mutuwa ta zo da ma'anar bacci Allahu allazi yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayursilu allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma to kaga na wajen Allah ya raba a aya daya tawaffa tana samun mutum Allahu allazi yatawaffa al-anfusa Allah shi ne yake yin tawafa yake amshe rayin yake amshewa rayuka hina mautiha lokacin da za ta mutu. Wannan kai kad'an an san lokacin da mutum zai mutu Allah yakan aiko mala'ikun mutuwa su zo su malakul mauti kul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum, kaga amshe rayi nan ake nufi, wanda yake amshe rayukan ku shine mala'ikun mutuwan da aka wakilta a dangai da shi da a awanuhu, kamar yadda hadisi ya ambata akwai wanda suke taimaka masa. To Allah shine yake amsa rayuka lokacin mutuwarta, sai ya ce wallati lam tamut, wadda kuma ba mutuwa za ta yi ba, fi manamiha ayyata waffaha fi manamiha, ba za a sake nana ta masdarin ba ne, yata waffa ko fi'ilin kai, yata waffaha fi manamiha, Allah yana amsan ranta ita kuma a baccinta. Kaga ashe kenan bacci shi ma menene? Shi ma tawaffa ne. Sai ya ce wa yursil ukhra ila ajalin musamma wa yusiku allati qada alaiha almauta, wanda aka hukunta cewa mutuwa ne, mutuwan ne, to sai a rike rayi. Wa yursil al-ukhra, ɗayar kuma wadda ba a hukunta mutuwar za ta yi ba, sai a sake mata rayin nata ya koma zuwa jikinta, ila ajalin musamma, zuwa ga lokacin da aka yanka mata ita ma za a amshe. Don haka ga ita at-tawaffa yana zuwa da wannan, kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layli wa ya'lamu ma jaratum bin nahar, kaga wallazi yatawaffakum bil layli shine wanda yake amsha rayukanku da daddare, ma'ana lokacin da kuke bacci kenan. To nan da Allah ta'ala ya ce, annabi Isa ya ce falamma tawaffaitani, shi yasa malai ya ambata ya ce qabattani bir raf'i ila sama, lokacin da ka amshe ni ka tafi da ni zuwa ga sama, au ko kuma bit tawaffa wal maut, wato ya amshe rayi na mutuwa bayan da ya dawo ƙasa kenan. In an ɗauki wannan ma'anar da malam ya faɗa, to bayan ya dawo ƙasa ya yi zaman da zai yi, hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa annabi Isa zai dawo bayan ƙasa, kuma wayan kusu 40 na sana, zai zauna shekara 40. Wasu malamai suka ce a'a ba shekara 40 zai yi ba, lokacin da aka ɗauke shi ne yana ɗan kamar shekara 33 ne, idan ya dawo shekara 7 zai yi, ya cika 40 kenan, kuma sai ya rasu rasuwa ta gaske, sannan kuma za a masa sallah irin yadda ake wa musulmi sallah, a bisne shi a makamartan musulmi. Wani ishkali da wasu ke fama da shi, annabi Isa in ya sauko ba zai sauko a Isa ibnu Maryam rasulullahi bane sahibul injil, ba haka zai sauka ba, zai sauka ne a Isa ibnu Maryam, mun fahimta, kuma zai yi aiki ne da alqur'ani. In ya sauko salloli biyar zai asubahi azhar al'asr maghriba isha ya azma ramadan, ya bada zakka, ya aikin hajji, shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai bi. Cikin hadisin da Imam Malik ya kawo cikin Muwatta, manzon Allah ya taba ganin sahabbansa da wani yanki na At-Tawra, sai ga fuskar annabi ta burtuke, annabi ya nuna bace rai, gayan bace rai, menene wannan? Suka ce masa At-Tawra ne. To nan ne annabi ya bata rai, ya ce yanzu ku rika rikewa wannan alhali ina tsakaninku. Annabi ya musu rantsuwa da Allah, ya ce wa aymullahi law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai, ina muku rantsuwa da Allah, da Musan da kansa yana raye a yanzu ba abin da zai wadatar da shi sai ya bi ni da sakon da zo da shi. Kuma menene naka? Dama ai Allah madaukaki ya ambata cewa wa idh akhadha Allahu mithaqan nabiyina lama atituhum kum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala a aqrartum ala dhalikum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna. To kaga wannan aya ta nuna shi inda annabawa wani zai zo ya riski wani, to zai gaskata shi. Shi yasa ka annabi Ibrahim alayhi salam a lokacin da yake nan da aka aiko annabi Lutu alhaji sahabinsa ne, sai ya yadda da sakon annabi Lutu, yace je kaka isar da sakon da Allah ya yake ka da shi. Haka lamarin yake zuwa, Allah ya dace da mu. To wannan aya ba za mu samu karusa ta ba, dan da yace falamma tawaffaitani, lokacin da ka amshe ni, kunta anta raqiba alaihim, kai ne ka zan mai tsaro akan su, anta ala kulli shay'in shahid, kuma kai ka kasance mai shaidawa ne akan komai. Idan Allah ta'ala ya kaddara rayuwarmu zuwa mako mai zuwa, ma karusa ita wannan aya insha Allah, da kuma abin da ya rage na cikin wannan sura. Abinda muka faɗa daidai, Allah ya tara mu alada wanda muke kuskure, kuma muna roƙon Allah ya shafe shi a zukatanmu ya kuma gafarta mana. Allah ya dora mu akan abin da yake daidai wajen fadi da aikatawa a kowane lokaci. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum.